الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتم من رياض الصالحين نا إمام النووي أيوة إن شاء الله لا مدرة سنة 30 لتاعة كما أنتم ساتين من سيعني أتاكي أن يشارك المني حديثي نا سيدنا عمر رضي الله عنه من ذي كبام الأبائن زو ملائكة جبريل وجمع من الله صلى الله عليه وسلم السورة مصنع فهذا ملائكة يكن إيا كما سيتين هذا قوة السورة الكلام ne ga dama zai zo maka a tsoron mutum ko ya zo maka a tsoron mai kudi kamar yadda aljani yakan iya zuwa maka a tsoron abubuwa kala kala to mala'ika juru wata ran yakan zuwa manzala ka kuma a tsora ka mutum to ka sai ya fi zuwa a tsoron da ke yake kan mai na da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zuwa wata tsora ta mutum wanda ba a san ba taba ganin irinsa ba ya tambayi manzala ta kuma dangane da abin da ya shafi al-islam shine musulunci manzala ta kuma ya bashi amsa ya ga mata rukunin musulunci guda biyar tauhidi da sallah da zakka da azumi da aikin haji wanda ya yi hakan ne domin su sahabbai su san me musulunci shi ya riga sani amma ya tambaya ne don wasu su ba ya tambaye shi dangane da imani ya ga mata rukunin imani guda shida imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da imani da kaddara a kai da tafiyar duk yana kan magana ta kuma sadaka ta yi gaskiya wannan abubuwa guda shida su ne rukunin imani sai saura abu guda daga cikin maratibu dini salatu wato matakai na addini guda uku imani islam musulunci imani ko sai isa to shi ne wanda za mu yi sharhin sa yau kala sai ta fa bani an lisan kala an ta'budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara kala fa bani an ta'ati kala man masul anha bi alam min al-tayyib kala fa bani an amaratiha kala an talid al-amat rabbataha wa an tarad fatal qurat al-alat riha ash-shahi يتطاولون في الدنيا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم إمام مسلم رواه مسلم رواه مسلم مفسر عشري ساكن ليه قبل يتي أخبرني عن الإنسان بعيدا بعيدا نجد الإنسان أبونا يتوى إنسان إنه كوتة إبادة كوتة إبادة don ubangiji ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani akwai masu kyautata ibada alaita lil ladina ahsanu husna wa ziyada mutum yana kyautata ibadan nasa to zai samu sakamako ta aljanna da daɗi wanda shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala to kai ce menene ihsanin da Allah ta'ala yake faɗa wanda shine wato kyautata ibada wanda kuma akwai ikhlasin cikin sa dole babu yadda za a ibada ta yi kyau dole sai an samu ikhlasi wato sai an zama tsakaninka da Allah kake ya sa kala sai ce masa an tabu da Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah ka ga don Allah kake ginin ke sa kake ganin Allah a zuciyarka lokacin da kake ibada inda don mutane ne mutane za ka hararo suna ganin ka ko ba sa ganin ka shin za su ji labari ko ba su ji ba ka ga babu ikhlasi kenan a zuciyarka sai ce فإن لم تكن تراه فإنه يراك إما وكالبك همبوش أزوك يا رب ولوك تدى كي إبادة وذلك دي أرنك الله تعالى إنا كنينك وإن بك يسمو دي شيء إنا كنينك فقال وانا شيني كوتة إبادة كي دولني أسامو إخلاف أتكي كوا تكالك دا الله تكي سنوكما أسامو خشوعي شيني كان كان دا كي دو بنجي سبحانه وتعالى tawadu ga Allah na zuciya tawadu ga zuciya a ranka ka ji ka kaskanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kake ibada bayan kana idan Allah kuma akwai kaskanci a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka dauki kanka ba komai ba a lokacin da kake ibada sannan a samu faragul qal halat talabbus bi wato zuciyanka ta karkade daga kowane abu sai ibada ita ne kawai a ranka ita ne ka sa a gaba babu wani abu a ranka in ba ibadan da kake ba sai ka tabbata sallah misali in sallah ce do lokacin da kake sallah nan kana hararo Ubangiji ta'ala a zuciya kuma don shi kake kuma kana kaskanta ne a gaban ka zuciyarka za ka ji ta karye ta kaskanta sannan kuma za ka ji babu abin da ke ranka sai sallah ne a lokacin da kake sallah sannan kuma wa muraqabatu ma'bud shi Allah din ka ji lalle yana gani ka ga istirafi ga kankan da kai ga Allah ta'ala ga karkade kowane abu a zuciya sai Allah sai wannan ibada ga kuma ganin Allah ta'ala yana ganin mutum yana kula da shi a lokacin da yake kaga da zai yi ta da wata da zai yi ta da wata to wannan shi ne hakikanin wato ihsani wato kyautata ibada wannan matsayi ne na uku ba mutum ya zama musulmi sai ya zama kuma mumini sai ya zama kuma muhsini musulmi ne sallama wa Allah a zahiri ga shi nan ayyukan musulunci yake mumini kuma wanda zahiri da baƙini duk yana aikin musulmi a baƙininsa akwai imani cikakke kuma akwai son wannan ibadan da yake yi sannan kuma sai ƙara da tsari zan musulmi bayan sallama wa Allah a zahiri a baƙini ga imani cikakke sannan kuma yana kyautata ayyukan da yake yi ɗari bisa ɗari yadda ake buƙata wannan ita ce martaba wato alimu wannan martaba din ta isani kala biyu ne wanda ta fi ɗaukaka shi ne ka ji kana ganin Allah shi ne ka annaka tara ka ji a zuciyarka kana ganin Allah ba wai a idonka ba idonka ba ka isa ka ga Allah subhanahu wa ta'ala don annabi Musa ne ga Allah Allah yake ba za ka iya gani ba manzala ta tuma mana isra'i da miraji bi ga Allah wanda yake ma za ka ga Allah da idon ka to yana rudin ka ne kawai sai dai a aljanna za a ga shi to idan baka samu wannan ba to sai ka ji a ranka kuma kana ganin Allah shine ka annaka tara abin nan yana gani ka kai ka san cewa yana gani ka wannan kan wajibi ne amma lokacin da kake ibada dole ka halarto cewa yana gani ka wannan shine matsayi na biyu ka halarto da cewa Ubangiji ta'ala yana cikin kayan ka yana ganin dukkan abin da kake yi shine ma'ana fa innahu yara tabbas Ubangiji ta'ala yana ganin wannan halaye guda biyu in kana da su sifofi guda biyu za su haifar maka da sanin Ubangiji ta'ala da tsoron kana inde kana ibada kana jin lalle Allah na ganin ka ko kana ganin ka a zuciyarka to tabbas za ka kyautata ibada wannan zai sa ka san waye Allah sannan kuma zai sa maka tsoron Allah a zuciyarka zai sa maka tsoron Ubangiji subhanahu wataala sannan sakamakon idan ka samu irin wannan imani shi za a baka aljanna da ƙari lilladina hasanu husna wa ziyada Allah ya ce wanda ka kyautata ibadar su suka samu ihsani to za a ba su sakamako na aljanna ita ce alhusna ɗin to da ta kai ƙololuwa wajen kyaushe ta aka ambace ta alhusna sannan kuma da ƙari ƙarin kuma shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzala ta tuwa ne ya fassara da ya ce mumine za ku ga Allah a aljanna suna cikin aljanna Allah zai ce mai suke so su tsaya su ba abin da ba musu ba to sannan sai Allah ya bayyana ta su gan shi idan sun gan shi za su manta da dukkan ni'imomi na aljanna so da ganin Allah ya ce ya fi aljanna daɗi yarahu al-mu'minuna min ghayri kaytin wa tashbihin wa barbin lil mithal wa yasuna an-ni'ima idha ra'awhu fa ya qusurana ahli al-ihtidal za kuma ta da duk wata nimomi wasu nimomi ne sun ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah sai karanta wannan aya kita Allah ta lilla dina asaman husna wa ziyada da ga bai tikari shine ganin Allah da za su yi a aljanna to da ka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada wa dukkan mai ihsani mai kyautata ibadansa aljanna da kuma ganin Ubangiji ta'ala a aljanna su zo da kotu yan samu ikhlasi da tsoron Allah kafin a iya kyautata wato ibadan da ne wani za ka samu yana yi amma hankali ne sai na wani wuri bisa zuwa hadisi wani zai yi sallah amma ba wani ne za mu sai rabin sallah da yake a bashi da ajiyar rabin sallah mu so da hankalin sa ya tafi wani wuri wani kuma sulusi a kashi uku ma bai taba shi kashi ɗaya ba sai har rubu ya har zuwa sulusi sun yi sallah tare da mutum amma kai ladan da ka samu da wuce a kasa shi da na sallan a baka kashi ɗaya ba shi kuma ɗayan ya samu cikakken ladan gaba ɗaya saboda me ya ce ka isani sallah ya ce ka kyautata me kyautata sallah zuciyansa ya karkade komai sai sallah ya za ka zama gurgurdan imaninka da kyautatawanka da ikhlasinka gurgurdan da za a baka lada na ibada ya sa jam'i sai ko biyu ku yi jam'i wani sai a ninka masa sau 25 wani kuma a ninka masa sau 27 gurgurdan irin imanin ka to ya wajen mutum ya kyautata aikinsa ne itikamin duk abin da za ka yi ka kyautata ba sallah kawai ba azuminka zartanka sadakanka da sauran ibadunka da kake yi kowanne ka yi shi tsakaninka da Allah tare da ganin girman Allah a zuciyarka sannan bayan sai ce wa birni fa birni an ita wani labari alkiyama kuma yaushe za ka tashi yaushe alkiyama za ka tashi muna ka biyo ya sani cewa babu wanda ya tarar da alkiyama za ta tashi sai Allah amma nan ma ina son ya koya wa sahabbai su sani sai ka yi tambaya a gaban malami don wani ya kawo ko da kai ka sani sai ce mata kala sai manzo Allah kuma ce man masulu an hadi ala min al-sa'i wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba kaga daga nan ya nuna malaka ne ya sani ya san ba wanda ya san to shi zai tashi kiyama sai Allah sai ce to wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba ba cewa aka yi wanda ake abin nan wanda yake tambayan man masulu an hadi ala min al-sa'i ba cewa aka yi man al-sa'i an hadi ala min al-masulu ma'anar sa wanda kake tambayan bai fi ka sani ba ilimin ku iri ɗaya ne kamar yadda kai ma ka san ba wanda ya san alkiyama za ta tashi sai Allah ta'ala to wanda kake tambayan ma iya ilimin sa kenan bai sani ba bai fi ka sani wani abu ba to da haka shi ma abin da zai ce shine wallahu a'lam Allah shine ya san alkiyama za ta tashi ta sa ta mai manzon Allah mata ta kuma sai alkiyama za ta tashi sai ce la ajari ban sani ba an ta mai ce maruhu sai ta la'a da me rai yake ban sani to sai da lokacin wannan shi ke da komai ilimin ka akwai abin da ne baka sani ba kuma in baka sani ba sai kake ban sani ba babu wani kakkanci a idan har kana da ni kace baka sani ba ka kakkanta to kuma a garin neman karka kakkanta ne zaka kakkanta don zaka je ka bari abin da ba daidai bane kuma yau da gobe za a gane cewa kuskure kai ko kuma a gano ka cewa ma da ka kake ba da amsa ko baka san abu ba kana cewa ka sani daga nan kuma sai girman kai fadi sai a daina tambayan ka to kaga ban sani ba ya ta izza akan ka ce ka sani kuma ban sani sai ta wani ya ce wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yaqrahu la adri usiba al mafatih duk wanda yake neman daukaka amma in an tambaye shi abu da bai sani ba ba su ne ce ban sani ba wannan an samu makasarsa wato yanzu za a gama da shi za a gane cewa kun ko ne za a gane babu tsoron Allah a tare da shi son zuciyarsa yake fada wannan magana ce ta Imam Malik a kawake man ya karwa la ajri usiba al maqatin duk wanda bai ba a son ban sani ba to za a samu makasarsa yanzu za a gama da shi ke yasa wani daga Iraki ya zo da tambayoyin sai tambayi Imam Malik wasu ce tambayoyi 40 ne aka amsa 6 kawai Imam Malik ya amsa 6 34 yace ban sani sai yace yanzu kai ne alimul madina Malik malamin madina wanda ko ina a duniya ana jin labarin ka ko ni babban malami a madina yace yanzu in koma Iraki in ce musu wayannan tambayoyin baka san an san su ba ma'ana kinan abun akwai tsakanci a cikin ko zai rage wa Imam Malik daraja kenan shi a ganin sa idan an je Iraq ya ta ya kasa kansa tambayoyi ma shi da kawai da an sai Imam Malik yace to kafin ka je Iraq ka bi Madina kuroro kuroro ka dinga cewa ka tambayi Malik ya kasa ba ka amsa kafin ka tsari ka Iraq kaga yau ta mai sun fi sani daraja ka to ba wani kaskanci a ciki kai ne in ka dora kanka wani abu sai da bai maka damuwa amma abinda ka sani ka faɗa abinda baka sani ba ko ban sani ba ai an tambayi manzon Allah ma abinda bai sani ba ya ce ban sani ba ko wani abu sai shiru yana jiran wahayi ya sauka masa kafin ya bada azza sai ce ina mai tambayar nan sai ce ga yace to gashi Allah ya saukar da wahayi da amsar tambayar to kuma kai wayo da za a ce ka komai ka san shi bai da tabbuwa to tashi alkiyama babu wanda ya san ta sai kuma Allah ya ce ni ma ban sani ba kuma kai ma baka sani ba daidai muke aiki ubangiji ta'ala shi kadai ya san yau shi za a tashi alkiyama ya sa yake yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa ba suna tambayan kai shi alkiyama za ta tashi yau shi za a tashi alkiyama ka ce musu Allah ta'ala shi ne ya san yaushe za a tashi a kiyama babu wanda zai iya faɗan yaushe za a tashi a kiyama sai Allah kuma sama da ƙasai labarin tashi a kiyama ya musu nauyi ba za su iya ɗauka ba da za a ce ran kaza ga watan kaza a shekara kaza za a tashi a kiyama sama za ta faɗo a kan mutane ƙasa za ta ƙurmi kai kami duniyar da daji masu mutanen za su tashi a yi don tashin hankalin alkiyama ta kusa ma ya ishe ka damu kamar a gaya maka randa za ka mutu ne sai masu rai shekara ɗaya ka mutu to da jin daɗin rayuwa ya rage maka kana da zaka je saura wata goma wata biyar saura wata ɗaya sauran kwana biyar ina za ka shiga ai kai ka rayuwa ta ƙare maka sai a ce gobe za ka mutu to ai ƴan uwanka ma ba za su iya cin abinci ba za su iya wani rayuwa ba balle ta na kai ka kaga hikima ce ta ubangiji ta Allah sai ke koyi irin wannan abu sai a koyi maka ran da za ka mutu kuma a koyi maka ran da alkiyama za ta tashi don ka samu nutsuwa a rayuwar sai ka kaddara za ka ƙara shekaru a sai kwanan ka kusan ƙara wata sani kwanan sai ka mutu shikenan ko ba komai ka dan samu dan nutsuwa to in kai mai dabara ne sai da kullun kana cikin shirin mutuwa shine ibada kana sabotan Allah subhanahu wataala sabotan Allah kuma za ka mutu gobe in za ka nemi duniya kuma ka kaddara za ka kwashe shekara goma ko ashirin don ka ajiye na gobe to ka ga wannan shine abin da hikima din ke amma zo a hadisai kamar da Allah ta ce la ta'tikum illa bakka ba za ta zo muku ba sai saka ba ya zo a hadisi ka je ka abin nan kasuwa an baka kaya kana dudduba za ka siya kafin ka gama dudduban alkiyama ta kai in riga ce kawai ta kan ana ce ta alkiyama ta kai kuna cinikin sayar min kaza ka bada kaza kafin ku gama cinikin alkiyama ta tashi ka da bi kabar iyalan ka ce to bari ne mana ke tene ina zuwa kafin ka dawo alkiyama ta tashi ka je ka tatsi nono a garken ka kawo iyalan ka su sha kafin ka gama tatsan kana dawowa ina zuban da alkiyama ta tashi to da aka kudin za ka tashi to wannan shine abin da yake jira mutane amma Allah ya koyi don ya zama kullum muna cikin shiri wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kullum ya zama kana cikin shiri kawai in ta tashi ma kuma shi kenan dama a cikin shiri kai amma idan ba ka cikin shiri ta tashi maka to ba haka za ta tashi kai ba ku abdu ala ma mata in kana gidan giya ne ta tashi ka gidan giya kana aiki na fasikanci haka za ka tashi to da haka ya zama kullum kana cikin shiri na tashi a kiyama to ko da kana ganin alkiyama nan da sauransa to ai mutuwa kam ba kai saka kai da saura ba tunda yaro yana mutuwa matashi yana mutuwa gurbi yana mutuwa dan shekara 40 sama duk cijo ma yana mutuwa ba wanda baya mutuwa to kaga dole ka shirya wa mutuwa ka shirya haɗuwa da Allah subhanahu wataala wannan shine hikiman koyewa to da yake tashi alkiyama ba wanda ya sani sai malaka zai sai canja salon tambaya sai ce fa akhbirni an amaratiha ka bani labarin alamominta kuma amaratiha ai alamati menene alamomin tashin alkiyama to sai ga mata kanana kana yake an tani da al'amatu rabbataha shine ku yanga ta haifi mai gidanta a wata riwaya rabba ai sayyida ta haifi mai gidanta ko ta haifi mai gidanta me ma'anar ta haifi mai gidanta ku yanga ita ce baiwa da ake sadaka da ita sai ta zo ta haifi mai gidanta wani menene ma'anar ta haifi mai gidanta wasu suka ce za a yi ta samun bayi da yawa kamar ne wani ya fassara mana sai a dinga haihuwa to idan kana da baiwa sai kai sadaka da ita sai ta haifu dan da ne shi ba bawa bane kaga ya fi uwarsa daraja ce ne to ya zama yanzu shine yake mallake da uwarsa sai ta samu yanci da sababin nan shikenan baban na mutuwa shikenan ya zama ita ma ta zama wasu kace a'a za a samu bayi da yawa har su dinga haifan sarakuna baiwa ta haifi yaro kuma yaron ya zama mai ya zama sarki to kaga yanzu ya zama shine shugabanta kenan dan shi yake shugabantar mutanen gari ko kasar gaba ɗaya to ita ma tana karkashin mulkin ma'ana dai nan gaba lamurmura za su tabarbare har bayi ma su dinga yin shugabanci kuma wannan ya faru a can baya mutum da bawa ne sai zai zama ne ya zama ainihin shugaba kamar nan Umar shine Abu Mis na shaba mun ne kisan cewa da asalin sa bawa ne sai aka yi da ke zama shugaba Abu Zaid mutanabbi yana ta masa waka yana ta masa waka to sarai ne ya dan bashi wani abu na mulki yace Abu Mis fi halfi kafi qabl al-analu لأني أغني منذ حين وتشربه قلت يا أبو الوز شين أقوى دام أبو زكريا يدي أقوى يدنا القباني إن شاء الله إنا تواقع كيف نتشع ما أنا ملكي نانك ملاكة أنسميني واني لم قنقري أنا ملكي مباكة نتعني قومي نسا قواني شو بابان واني أبو قود عليك فيكنا سيكي يا باشي إنا سيكي يا إنا باشي وقوم مزيكي نزيكي نيو باشي وذا قبائي في قام الزمون في أسوى لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكين karka sai bawa sai da akwai sanda a hannu domin bayi masu karancin alkhairi ne kuma na jasa ne kaga shi yake zagi domin asalin sa ba ne sai da kuma yana zagi zaba suke suna yi wannan sarakuna ne suke kuma su zagi to bawan bawa ma yana yana zai iya mutiya a cikin duniya kuma an yi a can baya muni ta wala kana abdullahi maulan hajawtuhu walakin abdullahi maulan mawali da Abdullahi bawa ne sai zage shi a waka ya zambe shi amma shi bawan bawa ne ko zaka kai kai ma ya ji na masa zambo ba kaga ya zage shi ne to kaga nan gaba za a samu irin wannan an samu a dan baya kuma nan gaba za a iya samu wanda bai ma'anar su kenan wanda bai kai yayi shugabanci ba zai zo yayi shugabanci alama ne ta kiyama shi ta wata ran wani ya tambaye manzo Allah su kuma matasa yace za ta kiyama wani sai ya ce masa ma za a adasta da hannu ka tana da alƙiyama har za ka tambaya ya yi za a yi tashe ka kayi mata tana jini doni ya tambaye shi ce iza wusti da al'amur ila gairi ali faltazuri ba yaushe za a tashi alƙiyama ya ce idan ka ga ana ba da shugabanci ga waɗanda ba su cancanta ba to ka saurari tashi alƙiyama kawai lokacin tashi alƙiyama na yi to wannan kan ya iso ko domin a da sai mutum wanda ya san addini mai amana mai tsoron Allah ake ba shi shugabanci manzo Allah shine shugaban mu'mini gaba ɗaya da yaro aka duba wa shi imani da tsoro Allah shine Abu Bakar bayan ka Umar wa shi tanin addini sai Umar sai Uthman Ali haka abu yake ta tafiya to amma ana tafiya tafiya daga ba sai zama jahilai ma suna iya shugabanci wanda ba su san addini sannan fasikai suna iya shugabantar mutane shine waɗanda ba su da tsoron Allah makiya amana masu ha'inci suna iya shugabantar mutane to kaga wannan an ba wa shugabanci wanda bai cancanta ba to da haka manna alama ce ta me ta tashi alkiyama to shi yasa shugabanci kuma ba ya tafiya daidai ba ya tafiya ila ake son sa saboda me wanda ba su cancanta ba ake ba la yasuhu an-nasu fawdan la tarata lahum wa la tarata idza juhalu mutab mutane ba za su taba rayuwa ba mu shugabanci ba dole sai akwai shugabanci domin rayuwa ne mara tsari in ba shugabanci yace amma idan kuma wanda ba su san addini ne suke shugabantar mutane ba to kamar ma babu shugabanci dan mara ta matsari ne to daga ga wannan alama ce ta tashi alƙiyama ita ta riga ta bayyana wanda ba su tantance shugabanci ba ya zama sune suke shugabantar wato ainihin mutane to da haka ba masu ba wanda suka san addini suke shugabanci za a iya samu wani shugaba ne ya san addini yana da amana amma sune kadan a duniya galibi wanda suka jahilci addini suke shugabanci kuma wanda ba su da amana ba su da tsoron Allah Allah ya tawaye sai kuma ya sake bashi wata alama yace wa antara kufata da qurata al'alata bi'a ashar wanda duk sifa ne na mutane guda kuma a daga cikin alamun tashi alƙiyama zaka ga al'urata wa antara kufata zaka ga al'ufata marasa takanni wanda da ko takanni ba sa sawa don talauci al'urata matsiraita ko riga ba su da shi ganye suke daurawa a jikin su al'alata ba su da komai ba su da wani abun duniya ri'a sha'i kiwon dabbobi suke a jeji amma sai daga ba ka ga sun yi kuɗi sun shigo gari wai ka tsawo ne a cikin bunyani har suna gasan tsawon binaye wanne hawa kaza wanne ƙara wanne ƙara suna gasa ne manya manyan gidaje kenan mutanen da a jeji suke rayuwa ba komai ba su san sutura ba ma bare ta kani amma daga baya su yi arziki su zo suna manya manyan gidaje to ko ya bayyana wannan din kore bai da ba wallahi alim amma dai alamun ya fara bayyana alamun sai yanzu ko Kano ka je gari masu kudin ka ga zuwa garin su kai ba yan ka ba yan birni bane zuwa ya ka sauran garuruwan da ake yin kasuwanci da sauran su za ga mutane kauye ne suke shigowa sai su mamaye abubuwan sai zama su ne yan manya-manyan diloli da tsoron to abun zai ci gaba nan gaba abun zai wuce yadda yake a yau ma'ana dai idan wani mutanen da ba komai ba a rayuwa daga ba su zama su ne wani abu to alamar tashin kiyama ce alama ce ta tashin kiyama wannan kai ya fara faruwa to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama kanana amma akwai manya ko kananan ko ba su kaɗai wani akwai cin amana alama ce tashin kiyama ya zo a hadisi inganci sannan kuma akwai jahilci ya yi katutu a cikin jama'a jahilci rinjayen ilimi sai a zo a ɗauke ilimin ma ɗauke ilimin shi ne malamai su yi ta mutuwa ba a samu ne irin malamai da sai masu kane-kane wani mutum ɗan kaɗan ya san ilimin sai a ɗauke shi babban malami wani ma ba ilimin ne da shi ba sai a ɗauke shi malami ne ana ba da fatawa kamar yadda manzara su ma ba da fatawa a kan jahilci to idan ka ga babu ilimi a cikin jama'a kuma jahilai ana ɗaukarsu malamai to alamar tashi a jiya haka nan idan ilimin addini ya zama baƙo a cikin jama'a don manzala ya ce ba za a ci samun ƙariban wata ya ozo ƙariban kama ba za a duba ne ƙura'an idan an zo ana karantar da mutane ƙura'ani da hadisi sai su dinga gani wannan wani sabon abu ne gara a koma yadda ake daɗin kuma a kan jahilci ake to sai ilimi sai ya zama baƙon abu jahilci ko ya zama shi ne aka saba da shi to wannan shi ma alamar tashi a jiya ne saboda babu ilimin ne mutane ba karatun suke ba in an zo ana ba su karatun sai su dinga ganin abubuwan sababbi wani ma sai ce ainihin haka ya yi sabon addini kuma ƙura'ani da hadisi ne saboda za a manta da ƙura'ani da hadisi to wannan duk alama ne na tashi hankali to amma akwai manya-manya wanda su har yanzu ko ɗaya bai bayyana ba saboda su in suka fara bayyana kamar tsakiya ce ta tsinke ko tarbiyyar baka san tsakiya ba tarbiyyar tsinke kana rike da dan kan sai ya tsinke kaga shar za ka sun zube gaba daya za ka yi tsarewa sai ka ji shar wani ne wannan na biyo wannan to haka ne manya-manya suka fara bayyana wannan biyo wannan wannan biyo wannan to su kan da sun fara bayyana a kiyama za ka tashi ba da jimawa amma kananan nan wannan bayyana wannan sake bayyana haka abin da ke tafiya wata ran magana ta sama ya fito ya samu sabban su suna tattaunawa kamar yadda ya zo a hadisi musu ita akan da kuke tattaunawa suka ce muna tattaunawa al'amarin tashi na kiyama ne kaga zamanin manzala sama sahabbai suna zama suna tattauna ilimi su tuna lahira su zo mu zauna mu ƙara imani ko na awa ɗaya shine majalisi na ilimi ne to in an rasa irin wannan to a nan ne kuma sai ka ga mutum ya manta da addinin sa sai ka ga ba shi da tsoron Allah amma in kana zuwa inda ake tattauna addinin musulunci ake tattauna lamuran addini da al'amura na lahira to za ka dinga jin imani yana shiga ko ba za ka manta da lahira ba shine ka dinga zuwa masallaci inda ake karatu amma in duniya kawai ka sa a gaba to za ka manta da lahira to sahabbai ka ga manzo Allah shi ne malamin su amma yau zauna su ɗin ma suna tattauna abin da ya shafi ilimi manzo Allah ya ce bai huce tattaunawa ne ma za ka tazakaru suka ce na tazakar an isa muna tattaunawa ne dangane da tashin kiyama manzo Allah kuma ya ce la taqumu sa'atu hatta taraw 10 ayat ba za a kiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamu guda goma sai a mace akwai ad-dukhan hayaki da dai zai tirnike jama'a ya tirnike duniyan kawai sai ɗauka ruwa ne za a yi na ko hadiri ne hayaki ne gaba ɗaya zai tirnike duniyan alama ne tashi a kiyama akwai wata dabba da za ta fito wadda tana da mutane magana sai wa mutane magana kai ba ka yi imani ba kai mumini ne kai kafiri ne ana ce mata jaffafa kamar yadda ya zo a hadisi mai bincike dabba ce amma tana magana irin na mutane za ta kullo ita ba ta kullo ba ta kullo sannan akwai dujjal sharu ghaibi ne sabab dujjal mai ido ɗaya wanda ya zai ce shi Allah ne duk wanda ya imani da shi ya kafurta wanda ya kafurta wanda kuma yana nan da imani amma in ka kafurta zai ce zai sa ka a wuta amma ba za a ce wutan ruwa ne ka shiga in ka shiga za ka ji sanyi ba wuta ne na gaskiya ba amma ba za a yi ta faɗan ka cewa to karfa Allah ba mai ido ɗaya ba ne ku sani to shi dujjal mai ido ɗaya ne kar dujjal ya zo ya ce muku Allah ne fa ku yadda manzo Allah yana ta kashe ni kuma an rubuta kafirun abokin sa kafun fa'un rabu kuwa zai iya karanta to amma idan kai baka zuwa inda ake karatu baka da ilimi in dujjal ya zo tunda baka san Allah ba sai ka ɗauka Allah ne sai ka yadda da shi ka imani zai sa sama ta yi ruwa sai ke sama yi ruwa sai ta yi ruwa zai sa mace ce tashi kuma ko ni kakanka wanda ya rasu shekara goma sai ka zo ka zo kabarin sai ta ce ki kaga fitina ce ba karama ba sai ka ɗauka Allah ne to amma idan kullun ana baka labarin jiddal jiddal ga yanda yake ai da ya bayyana ka san cewa jiddal din ne da ka kalle shi kaga ido da ya to ka san ba Allah bane duk abin da zai faɗa kuma da ba a riga an gaya ba ko manzala fa yace maganin jiddal shine a dinga bayani akan idan ana bayani akan sa ma tsoron fitowa zai kullun a dinga wa'azi akan sa ana fadakar da mutane amma an yi shiru ba magana sa kullun zai faɗo wa mutane to wannan shi ma alama ce babba ta tashi a kiyama sannan akwai yajuju da majuju wanda su ma za su bayyana kafin duniya ta tashi sun tuni suna nan an musu katanga ne duk ƙanani ne wata katuwar katanga ta karfe ta dalma wanda ba za su iya fasa ta amma kullum ne suna yi sai sun yanda gobe inda za su zo za su iya ƙarisawa sai su ce to gobe kan za mu ƙarisawa sai su wani samu katangar ta koma yin da suke saboda wasu sai insha Allah horon da Allah ya kaddara za su bayyana din sai su ce insha Allah gobe za mu ƙarisa suna zuwa gobe kuma shi kenan sai su ƙarisa sai su faɗo cikin jama'a su dinga halaka mutane don wasu fitinannu ne kuma cikin 'yan adam ne suna nan an mana katanga tsakanin mu da su amma yanzu yadda za su yi ba duniya ne ta zo take ba za su iya ba basiransu ta ɓace ba za su tina su ce insha Allah kuma basiransu ta ɓace ba za su iya sa tsani ba za su ce to yanzu maimakon marota ta da muke yi wannan shekarun da wani tsani muka dinga yi na ƙarfe muka yi tsani na ƙarfe dogo muka sa muka ba sai mu haura sama ba mu gangara duk basiransu Allah ba zai ba su wannan basira ba ne abin da Muhammad da Abu Bakar ke kaga wannan shekarun da suke ta tono ya dawo inda ya ce to mu wani katon tsani kawai da mu zo ne mu jingina shi sai mu hauduka babu wani to amma kiyaman ta zo tashi za su abin da za su ce insha Allah ne da sun zo sai su kuma yanzu haka sun dan huda dan kadan haka dan kadan sun dan samu da koba suna hango mutane to amma dai kofan ba za ta karu ba don manzala sun wata rana ya fito duk a tsore ta cikin abin da wajen sahabban sa ya fito ya samu sahabban sa ya ce wailu lil arab min sharrin qad iktara musiha al-yawma min radm ya'juj wa ma'juj azaba ta tabbata ga jama'a ya ce arab anan saboda lokacin galibin larabawa su ne mutane yace bune ya tabbata ga mutane yau an dan bude dan kadan daga katangan ya juju da maji idan ya kusa ne ya kusa ya bayyana na biyar kine fitowar rana daga yamma kullun tana faduwa a yamma sai ta fito ta gabar to wata ran kawai in ta fadi ba za ta koma yamma ba sai aga ta kullo ta ba za ta koma garwa sai ta kullo ta yamma ba da man tashi da yamma lokacin da in ka imani ma a banza in ka tuba ma a banza Allah da zai ka fito banza sannan sai salatu ta tufa za a girgiza ƙasa su uku a shafin mutane manzala ce khasun bil mashriqi wa khasun bil maghribi wa khasun bil jazirati al arab da an samu tarihi wato za a samu kusufi guda uku wato abinnan guda abinnan a gabar gabashin duniya za a girgiza sai a yi girgiza wanda suke wuri sai can ƙarshen yamma ma a girgiza ƙasa sai ta haɗe wanda suke wajen da ginin su da komai sai wurin ya zebu sannan kuma a tsibirin laraba ma da a samu guda ɗaya nan ma ta yi lebur da su an nan samu girgizan ƙasa a tsura ma duwai nan ƙanana ne ba su ne na tashin da yamma nan nan suna zuwa wanda za a yi lebur kan kawai ba ta samu komai ba kamar yadda aka nitsar da ƙaruna da shi da gidajensa da dukiyarsa wurin ya zama kogi kawai to haka za a yi a wa'annan wuraren to sannan magana ake wa akhiru zalika narun tatrudu an-nasa min al-yamani ila al-mahsi karshen abun wata wuta ne za ta dinga koro mutane daga kasar yaman har zuwa wani inda za a tashi a kiyama a wata ruwa min tsari adnin daga can karshen adan adadin wani gari ne a yaman har yanzu haka ake gaya wa gari za ta dinga koro mutane zuwa ga farfajiyar kiyama to a wasu hadisai sun zo sun ce daga cikin manya-manyan alamun akwai zawon abdujjal wadda ke na tsallake annabi isa annabi isa shi ne na goma ko mutum shi ne na shida sannan sai ku sofa guda uku sai kuma wuta annabi isa shi ma zai sauko kafin duniya ta tashi zai sauko yanzu an ɗauke shi zuwa ga sama ne lokacin da ya hudu suka so su kashe shi sai Allah ya ɗauke shi daga baya kuma zai dawo ya hukunci da shari'ar manzala ta kuma kuma shi ne zai kashe mutum to akwai hadisin ne hadisai sun zo akan cewa mahadi zai bayyana duk da wasu sun ce hadisin ba su inganta ba su ko sun inganta shi cewa mahadi zai bayyana shi ma wani daga cikin tsubban manzala ta kuma wasu hadisan sun ce ba mutumin kirki bane rana daya Allah zai gyara shi, rana daya sai Allah ya gyara shi sai zo mutumin kirki sai zo kuma ya kiji sai zo shimfuda adalci bayan da zalunci ake yi sai zo shi shugabanci mutane sai zama an shimfuda adalci wane ne majin wallahu alam ba kan waye ne amma su ɗan shiya su majin su ma ya bayyana yanzu yayin kai ba ya koya ne sai daga baya zai bayyana sai ke to ajala lahu farka Allah ya gaggauta bayyana kila na su daban ne da namu na azumin kuma sani ne wannan Allah ya ce zai bayyana a ƙarshen duniya sama ko wanda ya bushi iska yace majin nan majin ne sarkin Jordan Abdullah sani sarkin Jordan ne yace nan gaba Allah zai gyara shi ga mutumin kirki sai bayyana a yi tura a intanet a yi su ana kaga jin hayaniya ke kawai wallahu alam ma dai hadisai sun zo da yawa wanda wasu kuma suka ce kai hadisan nan wasu za su karfafa wasu majinan zai bayyana amma kuma yana kasance kawai hadisan nan ma duk wasu inganta babu wani mahadi da zai bayyana wannan su ne manya-manyan alamun tashi a kiyama wanda kuma muna nan muna jira sai dai mu ba ma fatan mu kai wannan lokacin muna fata Allah ya ɗauki ranmu cikin imani kafin alkiyama ta zo tashi to da ya gama tambayan waɗannan abubuwa ɗin shikenan sai ce su mantalaka falabistu mariya su mantalaka sai mala'ikai mutumin ya tafi lokacin ba a san mala'ikan ba ne sai na mara ce falabistu mariyan sai na zauna zamani mai tsawo zamani mai tsawon nan kwana uku ne don ya zo a wata riwayan cewa kwana uku ne kwana uku ne saboda haka bayan kwana uku ne manzo Allah ta tuma sai ce masa ka san a tadri mani sa'il ka san waye mai tambaya ka san waye zo yana tambaya nan sai a tadri mani sa'il ya Umar a tadri mani sa'il ya kai Umar ka san waye mai tambaya nan sai ce qultu Allah wa rasuluhu ala sai ce Allah da manzo su suka san ni kan ban san waye bane ai ba kon mutun ne mutun san shi ba kala sai manzo kuma sai ce fa innahu jibrilu ataakum yu'allimukum amra dinikum yace malaika jibril ne ya zo ya sanar da ku al'amarin addini da lokacin aka gayawa wato ainihin sai ina Umar to aka ce bayan kwana uku ne sai aka gayawa Umar to amma kuma ya zo a wata riwaya wanda take cewa kuma adbara rajul sai mutumin ya tafi da zai tambaya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce aliyya bi rajul kuje ku dawo mini da wannan mutumin kuje ku kira shi shikenan fa akhadhu li yuruddu suka tafi don su dawo da mutumin falan ya raushe amma su ga kawai baya bace suka je suka duwa babu komai fa kala sai manzo Allah yake haza jibrilu ja'a yu'allimu an-nas dinu malaika jibril ne yazo ya koya mutane addini ya koya musu addini to zani wannan kamar yayi karo da hadisin kwana uku ko sai na wani yace sai bayan kwana uku a wata riwaya bayan kwana uku sai malaika manzo Allah ya ga masa jibrilu amma wannan hadisin mutumin na juya aka ce kuje ku kira shi da aka je ba ga kawai ba ya bace ya kuma mala'ikan sa kenan da suka ya muhammu muka kawai ba sai ce to ai mala'ika da biyu ne ya zo muku ne san da ku a cikin kamar malamai sun hada riwayan guda biyu suka ce da mala'ika biyu ne ya gama tambayar nan ya tafi shi sai na Umar sai tashi mutane da suke wajen kuma sai aka ce ku je ku kirawo shi ba su gan shi aka ce to mala'ika biyu ne bayan kwana uku sai na Umar sai zo wajen manzo Allah sallama sai manzo Allah ya ce shin Umar ka san wanda ya tambayar nan kuwa sai ce ban sani ba Allah da manzon sai suka sani sai ce ai mala'ika da jinu ne zai koya muku addini ta ke nan shi sai na Umar ba ba shi labari a wannan lokacin ba duniya ta shi amma kuma akwai sahabban da su suka sani to ubangiji ta ala ya aiko mala'ika da jinu zai wayin nan tambayoyi saboda me saboda ya koya wa sahabbai addini ya allimukum dinakum ko amra dinikum a wata riwaya ya koya muku al'amarin addini wannan shi yake nuna kyakkyawan tambaya ana ce mata ilimi kuma ana ce mata karantarwa kaga shi tamboye ta yi masu kyau ba shi ne ba da ilimi ba wai ba da ilimi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi tambaya ne a baki ansa amma sai aka ce mala'ika ne ya zo ya koya muku addini a sai in kai tambaya mai kyau aka ba da ansa ka koya wa mutane addini kai ma malamin ne ka karantar duk da ba kai tambayan ba ansar ba za ta fito ba wani mai zai santa ba shi yasa zuwa wurin karatu yake da muhimmanci sai wani ya tambaya sai ka ji a bada ansa a sai kai ma baka san ansan ba yanzu ka karu ila ya kamata ka yi tambayar ma kai baka sani ba ko a san kuskure kake wani ya yi tambaya aka bada ansa sai ka gyara kuskure to sai aka cewa mala'ika da biyu mai san mai koyar da addini sai aka maza la ya ambaci abun da yayi in ilimi kuma yace ya koyar da ilimi sai ya kama manzon Allah ne ya koyar shi tambaya kawai sai shi sama da suke cewa husnul su'ali nisful ilmi kyakkyawan tambaya rabin ilimi kai tambaya mai kyau a bada amsa shi ma rabin ilimi to da ka bada wani bangare na ilimi malami ya bada wani bangare na ilimi kun raba ne da ba ta ba don kai tambaya ba malami ba zai bada ilimi ba a sai tambayar ka shine rabin ilimin da aka bada kuma ta hanyar tambaya ake samun ilimi an tambaya Abdullahi bin Abbas ya zo babban malami tana kuma manzala ta ta zaka ce masa bima adraktal ilma wai da me ka samu ilimi sai sai bi lisanin sa'uri wa qalbin wahid na samu ilimi da harshe mai tambaya da kuma zuciya wanda take kiyaye ilimi wato kokolwa mai rike ilimi sannan kuma da harshe mai yawan tambaya ni duk abin da ya shige min duk ina tambaya shi yasa na samu ilimi da shi Allah ta yake fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba qalbun li amri diyanatin fala tahya innal haya'a ghururun nafsi fa'tasimi kam takitin an su'ali dini balla bihi wa in aba ala fi kufrin kada fi kufrin wa fi niqan ka tambayi malami al'amuran addini da yawa wanda ba tambaya ya bata yace da yawa mutum yayi shiru bai tambayi addini sa ba sai bai bata kar ka ji kunyan tambaya domin duk wanda ba tambaya ya ku sai fada cikin kata da kuma azabar Allah to da haka kai tambaya kar ka ji kunya ko da za ka kana ganin shi dan ya ce maka yanzu wannan abun ka tambaya ai dariya ma za maka kamar wannan a ce baka sani ba kar ka yadda da wannan ka tambaya din kaga da garan nan kare ku da jahilcin wannan abu to wannan hadisi ya koyar da maratibud din as-salata da kuma bayani akan tashiyar kiyama menene musulunci menene imani menene insani yasa Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas لامي با ابو ابو عبد الله بن تفسير با يتي هذا الحديث يصلح ان يقال له ام السنه وان حديث ياتي تنتي اكي مس قوه السنه وتو اصل السنه دين يا كواشي دو وني ابو ده زاي بياني اكن سا اكن مسلمتي ني ده ايماني غادي ده كما تاشي القيامه ده كوتن يا كواشي ابو بوان غباتين تو وان حديث ني ده مهمتي دو ده حديث ني ده يارا ما سن حدثي شي ina cikin 40 hadith to amma kiyaye ma'anan sa din da aiki da shi shine mai wahala فذا حديث النبي محمد حديث نغبا الثاني حديث النبي يتي عن ابي ذر جندب بن جنادته وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال الله قال رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وعد السيئه الحسنه تمها وقال الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث النبي او ان بابي na abun da ya shafi muraqaba wato an abi zarrin daga abu zar ana sunan sa jundubi jundub bin junada sunan sa kenan jundub dan junada wa abi abdurrahman kuma an karbo ma hadisin daga baban abdurrahman mu'adh bin jabal sunan sa mu'adh bin jabal wani matashi ne ilimi a zamanin manzala ta sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma Allah ya rida su duka biyu da abu zar da kuma mu'adh bin jabal kaga shi Abu Dharr ya shahara da alkunyan sa Abu Dharr amma Mu'adh bin Jabal kuma da sunan ya shahara ba da alkunyan ba ba da Abu Abdurrahman din an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su sun karbo hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inan ba maganar su bane maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kaga sai ce ittaqillah haikuma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake manzala ta sun aya ce ka ji tsoron Allah a duk inda kake ko a sarari ko a gobe ko kai kaje ko tare da jama'a sanan wa addi as-sayyi'ata al-hasana ka bi da mummuna al-hasanata da kyakkyawa ta mu'a sai ta share wato in kai mummuna kai kyakkyawa sai kyakkyawa ne tare mummuna in kai laifi ka tuba ka dinga kyawa wa ayyuka sai su shafe maka mummuna domin dan adam bai zai gushe da me bai zai kuma ta daga laifuka ba dole ne za a samu ko kanana ne a ce kana yi ko kanana ne kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun dukkanin ku masu kuskure ne mafi fitin mai kuskure a dukkanin ku masu laifi ne mafi fitin mai laifi shine mai duba sai ce wa khaliqin nasa kai wa mutane mu'amala bi khuluqin hasani da mu'amala wanda take mai kyau mu'amala ka da jama'a ta zama mai kyau rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawi wa hadithi wa qala hadithun hasan yace hadithi ne hasan ma'ana hadithi ne wanda yake ingantacce da aka ce ittaqillah haikuma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wato inda mutane za su ganka da inda ba sa ganin don wani tsoron Allah sa sai inda mutane suke ganin sa ne idan ana ganin sa to shi mai tsoron Allah ne zai kiyaye sabon Allah zai aikata wajibi amma in mutane ba sa ganin sa kuma zai aikata sabon Allah zai aika ga uwa na kafin Allah kuma zai bar wajibi sallah kai ana ganin ka mai kyau ko da yana yin ta ba zai ta mai kyau wata in mutane na gani haka na uwa na fasikancin ana ganin sa zai kiyaye amma in ba a ganin ta kuma zai yi in aboye ne ya san ba za a ji labari ba zai yi to wannan ba tsoron Allah ba tsoron Allah kai kadai ka ji tsoron Allah kai da jama'a ka ji tsoron Allah aboye ka ji tsoron Allah a sarari ka ji tsoron Allah yanzu wannan hasar din na uwa da ake kallo a cikin su yayi muni za ga wani ina gaban jama'a ne zai buɗe wannan wurare na fasikancin ba amma shi kadai zai iya buɗewa to kaga tsoron Allah ka ba ki take bane a zahiri ne kake da tsoron Allah amma a batini kuma ba ka tsoron Allah in don Allah ne ka bari to ai ko kai kadai ne Allah yana gani ko kai kadai ne in kuma don mutane ne kai aikin banza na sararin ma ba don Allah kenan kake to idan mutum ya ji tsoron Allah a batini to zai iya jin tsoron Allah a zahiri amma in a zahiri kana jin tsoron Allah to ba lalle ne a batini kuma ka zama mai tsoron Allah ba bangiji ta lafi inna Allah kana alaikum raqiban Allah ya kasance mai kula da ku mai kula da ku wato duk abin da kake Allah yana gani yana gani ka ta inda baka ganin sa ta inda baka ganin sa saboda haka ji tsoron Allah ka biwa Allah ta'ala da zaka ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah ma'anar taqwa shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi liqayatan min tisali awamiri wa shinabi nawahi ka sanya kariya tsakaninka da ni da azabar Allah wajen bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana domin attaqwa suka ce an samo shi daga alwiqaya ne kare abu kaga ittaqaita shi aka kare abu shi yasa zuwa ji shi ittaqin ajizi ittaqin nar wa lam yushrik bihi kai ka ji tsoron wuta ko da da tsagin dibiyo ne ma'ana ka sa kariya tsakaninka da wuta iji albaina ko baina ma ta kafu wiqaya ka sa kariya tsakaninka da abin da kake tsoron sa ko da da sadaka ne da tsagin dibiyo shine ma'ana attaqa kenan mai takawa yana sa kariya ne tsakaninsa da wutar jahannama to amma za kai ka kare kanka daga wutar jahannama shine ka bi umarnin Allah ka hana abin da Allah ya hana abin da ka bar abin da Allah ya hana shine ka samu attaqawa kenan wani yace saqatan nafisu wa lam turid isqatahu fatanawalahu wattakatna bi yadi abunnan mayakin ta ya fadi dan kwalin ta ya fadi ko zanin ta ma ya fadi saqatan nafisu wa lam turid isqatahu amma bata so ya fadi ba watanawalahu fi ta dauki wannan hijabin nata da ya fadi ko mayakin ta da kallon da kanta da ya fadi wattakatna bi yadi sai ta kare mu da hannun ta haka ta ji kunya domin kada kada mu ga fiskan mutum ya tana tafiya mayafin ta sai faɗi za ta ji kunya cikin jama'a to sai ta dauki mayafin da ɗaya hannun ɗaya hannun kuma tana kare idon ta kada ma'aikin ta ga mutane to shine wiqaya kenan ka kare kanka daga wani abu shine ka sanya wiqaya ka kaji tsoron Allah kenan to saboda haka tsoron Allah shine duk abin da Allah ya ce wannan abu zai kai ka wuta to kar ka yi shi ka ji tsoron azaban Allah kenan ka kare kanka daga azaba abunda barin sa zai kai ka wuta to karka bar shi kuma ka aikata shi shine wajibi to tsoron Allah kuma shine babban wasiti da Ubangiji ta laiwa mutanen farko da na karshe wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mun yi wa wanda aka ba littafi kafin ku wasiti mu ma kuma muku wasitin ku ji tsoron Allah to ba wani wasiti ne zaka mutum saboda tsoron Allah ke sa manzon Allah da yawa sahabbai wa'azi suka kuka a hadisin Irbaa bin Sariya sai suka ce ya Rasulullahi wannan kaman wa'azin ban kwana ku autina kaman wasiti sai ce usikum bi taqwa Allah ina muku wasiki ku ji tsoron Allah shine babban wasiki zama domin shi ya hada maka addinin ka baya in ba tsoron Allah addinin ka babu inda zai sai sa Allah ta'ala ce wa yuhadzirukum Allahu nafsahu Allah yana muku gargadi ku kiyaye shi ku ji tsoron sa ku ji tsoron azaban sa kuma sabiyayya wato ainihin saudaka shine babban jarin ka shine abin da zaka dinga kula kana cin riban sa ko baka cin riban sa riba a tsoron Allah ka karuwa yake ko baya karuwa in ka rasa tsoron Allah ka rasa jarin ka rasa riban gaba da ya qulul mar'u fa'idati wa mali wa taqwa wallahi aw la mastafad zaka mutum yana cewa fa'ida yau riban nawa na samu jari na ya yake karuwa yake ko riba yake yace da ga ne yanda yake tattalin jarin sannan haka kuma zai tattalin tsoron Allah babban jarin sa shine tsoron Allah babban riban sa shine tsoron Allah sa karuwa yake ko kuma riguwa yake wannan shine abin da ya zama wajibi kuma idan mutum yana da tsoron Allah nan ne kuma yake iya gane inda gaskiya take kuma nan ne zai zama yana kan shiriya don komai da ka sani neman sa ake yi kuɗi sai ka nema ka samu mulki ka nema to tsoron Allah nan idan kana da shi nan ne zaka samu shiriya shiriya ita ma neman ta aiki sai sa Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu fina la nahdiyanna musbila wanda suka yi kokari sai sun gane addini Allah ya ce za mu shiryar da su tafarkin mu za mu sa ku gane gaskiya amma in baka da tsoron Allah ba za ka gane gaskiya idan aka zo malamai suna maka bayani wannan abu shiriya ne wannan abu bata ne in ba mu tsoron Allah tare da kai ba za ka gane idan wannan malami ya zai gaya maka bayani a yi maka bayani bata ya ce maka shiriya ne wannan ya zai maka bayani shiriya yake ita ce shiriya to idan kana da tsoron Allah kana kokarin ka gane gaskiya nan Allah zai maka gaman ka san sai ka gane wannan malami shine ya faɗi gaskiya wannan ƙarya yake wanda yana fi tsoron mutane akan bata ne amma in babu tsoron Allah tare da kai za ka je ka rungumi batan a matsayin shiriya za ka riƙe malamin da yake ɓadda mutane a matsayin shine malami a wurin mai shiryar da mutane kuma a matsayin shi ba gaskiya yake faɗa ba shi yasa ubangiji ta lafiya in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuka ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya muku furqanin shine ma'auni wanda za ku dinga bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya wannan tafsir kace shine faslan bainal haqqi wal batil in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kun ji tsoron Allah sunan ne Allah zai ba ku wani ma'auni za ku bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shiriya da bata tsakanin sunna da bid'a sai ka ji tsoron Allah za ka gane inda gaskiya take sannan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum Allah ya tunkare muku zunubanku wa yaghfir lakum ya gafarta muku kuma zunubanku wallahu zul fadl azim Allah mai mabokin falala ne mai girma so da haka jin tsoron Allah zai sa ka gane gaskiya zai sa ya kankare maka laifukanka sannan zai sa ya gafarta maka gaba daya shikenan sai ka tafi aljanna amma in ba tsoron Allah ba za ka samu wannan gatan ba ba za ka samu shi za ka ga wani yana karatu amma ba zai gane inda gaskiya take ba yanzu baka mamaki mutane da suke bid'a suke shirka kuma suna da wani abu ne ilimi to ka ka gane wannan abu shirka ne ko wannan abu bid'a ne su dawo kan tauhidi da sunna so da babu tsoron Allah sun zuciya ake bi da tun da son zuciya ne ba ne za a yi su gane kuma ko sun gane ba za su iya dawa a kan kawo sai in suna da tsoron Allah da Allah zai nuna musu shiri'a din kafin su gane ta amma za ka ga gane bi ba don Allah suke ba kuma duniya ne suka sa a gaba to shi ko son zuciya zai hana ka fahimci gaskiyan ina ratul aqli maqsufun bi dawi hawa wa aqlu atil hawa yazadu tanira hakkin hankalin mutum da zai nuna masa shiriya yana bishewa da bin son zuciya amma kana sa ba son zuciyanka hakkin sai dinga karo shi yasa imamu shafi da ya kai kuka wajen malamin tawqi'u baya fahimtan karatu me yake masa ce shakautu ila waqi'in su'a hizbi wa arshadani ila tarkil ma'asi وعلمني بان العلم نور ونور الله لا يضلع ناكاي كوكا زوا ga malami na wakil to abana fahimtan karatu yace ka daina sabon Allah domin ini ne haske ne sabon Allah dubo ne yace ba a samun hasken Allah da sabon Allah to zaka zo ne sai ka kaura cewa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mulk mangini ta'ala yace innal ladina yakhshuna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim masu tsoron Allah su kadai in mutum shi kadai ne ma yana jin tsoron Allah ubangiji ta'ala ya tanada masa gafara da kuma lada mai girma ita ce aljanna ba da za ka tabbatar da cewa kai mai tsoron Allah ne idan ba kana tsoron Allah a firance ba in dai cikin jama'a ne ai baka jarraba imanin ka ba sai in kai kadai ne ka ji tsoron Allah ba ka aikata sabon Allah ba nan ne ka tabbata wato ainihin mai tsoron Allah sannan manzo Allah ya ce wa asbi as-sayyi'ata al-hasanah in kai mummuna kai kyakkyawa don ya shafe shi so da haka duk wanda ya aikata mummunan abu to ya tuba zuwa ga Allah tuban kyakkyawan abu ne sai ya shafe maka zunuban nan in kai aiki mummuna to kuma kai wani kyakkyawan sai ya shafe maka mummuna sai wata ayyukan alkhairi sai dinga shafe maka kananan wato ainihin zunubanka ubangiji ta'ala ya ce wa aqimi salata rafai nahari wa zulfa min al-layli innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhalika dhikra lil-zakirin wani ne zai ce ya rasulullahi na samu wata mata sai na sumbance ta ya zan yi na tuba a wata ruwa ma yake na yi duk abin da ake da mace amma ban sadu da ita ba sai manzo Allah ya shiru sai aka saukar da wannan ayan kai sallah lokacin da abin da rana take gefe gefe wato sallan asuba da sallan magariba sannan da lokacin da wato duhun dare ya fara shigowa shine sallan isha ma'ana kai salloli na farilla yace cewa ayyuka suna tafiyar da munana wannan shine wato ainihin tinatarwa ne ga masu azantuwa ma'ana kenan salloli da kake guda biyar in ka kyautata su suna yafe maka kananan laifukanka ya zo a hadisi imamu muslimin yadribu zamman fa yatawadda wa yusalli rak'atayn illa mutawaddi ba mutumin da zai yi zunubi ya salla raka'a biyu fa sai an gafarta masa hadisi imam Ahmad hadisi ne sai na Usman wata ran yayi alwala irin alwalan manzon Allah ta sunna yace to wannan ita ce irin alwalan da manzon Allah yake yi kuma yace duk wanda yake irin wannan alwalan ta yayi nafila raka'a biyu bai yi tunanin duniya ba za a gafarta masa zunubansa gaba ɗaya to ayyukan alkhairi suna shafe munanan ayyuka amma da sharadin munanan su zama kanana sannan kuma mai yin kanana ya zama ya nisanci manya in munanan manya ne to sai an cika shari'an tuba guda uku nadama me yasa aka yi a bar sabon Allah da niyan ba za a koma in kuma kana yin kanana kana yin manyan to manyan zai hana kyawun ayyukanka su shafe maka kanana dole sai ka nisanci manya kafin kananan za su tafi don ubangiji ta dace in tashkani bu ka ba'ira ma tun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka ne sanci manya manyan zunubai to za mu ainihin shafe muku kanana ne mu kankare muku kanana ne fuffukanku sannan mu je mu shigar da ku mashiga mai girma ita ce wato ainihin wato aljanna saboda haka sai ka ne sanci manya kake samun mai gafaran kanana alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-laman wato mu'mini ne masu nisantan manya manyan zunubai da alfasha yan kanana suke yi sai Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah ne ruwan gafara ne zai gafarta muku in sun nisanci me in sun nisanci kanana haka hadisi manzon Allah ne yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza tunibat al-kaba'ir salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan azumin da kake na azumi na ramadan yana kankare maka zunubin da ke wannan tsakanin matikar ka nisanci muna manya manya da kuka a sai ka sai ka nisanci manyan sannan kananan kuma za a yace maka su ina karshe manzo Allah ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai mutane ke tawo mu'amala in ka musu ke tawo mu'amala to nan ne kuma addinin kai tuka don manzo Allah ya ce bu'ithu li utammima makarim al akhlaq wa inma bu'ithu li utammima sarih al akhlaq an ai kuma zai tabbatar da kyawun dabi'u shine sakin fiska da yin afuwa da kyauta da kyautata mutane da yin hakuri da dukkan da abubuwan da za a ce kyakkyawan dabi'a ne da kuma mutane mu'amala da shi wanda kai ma za ka so su maka mu'amala da irin wannan mu'amala sai don kai ka zama mai kyakkyawan dabi'a wanda za ka samu ainihin wato kyakkyawan sakamako a wajen Allah ta'ala kuma kai ne mai cikakken imani kuma yanda yazo a hadisi akmalul mu'mina imanan ahsanul khuluqa wanda ya fi kowa cikin imani wanda ya fi kyakkyawan dabi'a an tambayi manzo Allah ta kuma wani abu ya shigar ya fi shigar da mutane aljanna manzo Allah ya ce taqwallahi wa husnul khuluq shine tsoron Allah da kuma kyakkyawan dabi'a shi ya fi shigar da mutane aljanna Aisha ta rawaito mana manzo Allah ta kuma ya ce innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'id al-qa'i mu'mini yana iya riskan darajar wanda kullun yake kiyamul layli kullun yake azumi na nafila da kyakkyawan dabi'a kawai shi baya azumi na nafilan baya kiyamul layli baya nafi filon dare amma yana da kyakkyawan dabi'a sai kaga darajarsa ta kai ga wanda jininsa da darensa duk ibada ne to kaga addini wasu bai ta kai ta bai ta kai ta akan ibada sai ga duniya akwai kyakkyawan dabi'a alaman kai mu'mini ne dabi'unka masu kyau alaman kai dan aljanna ne dabi'unka masu kyau amma ka zama mara dabi'a mai kyau to daga nan kuma kai ba mutumin kirki bane ko da kana kwana kiyamu ne kana yin azumi wato na ainihin na nafila ko da ka dole mu gyara dabi'un mu bani ne da Allah ya sa mu zama masu kyawun dabi'u Allah ya azurta mu da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.